أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وما سؤال بركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا مجونا بركة دا شروع ومنا غفران الله سبحانه وتعالى إبادين دا مكقبات أشيوة رمضان دي كربا ما نسو سننكما يورد دمو يتبت الدمو أكم بوترسا تغير إخلاصي دا بيئي أكمن زنسا صلى الله عليه وسلم يتري مدقى تلالا بيا da kuma komawa baya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala har wa yau da dauke mana ya yayi mana damuwa da bakin ciki da kuma annoba da dukkan wani abu da yake dugun zuma rayuwa. Bayan haka, yau muna 10 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, kuma yau 2 ga watan 6 miladiya 2020. Muna son mu fara sabon darasi a kuma sabon littafi. Wannan littafi shine Hifzul Umri na babban malami al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi. Wannan littafi mawdu'in da yake batu akan sa yana batu ne akan muhimmancin lokaci da kuma tsare shi da kula da shi da kuma cin gajiyarsa da yin amfani da shi yadda ya kamata. Wannan littafi wani littafi ne mai ban sha'awa da wannan babban malami ya rubuta shi, ya hada shi, ya cika shi da nassosa na shari'a da kuma maganganu na magabata da kuma ababen da suka faru shi akan kansa a rayuwarsa. Al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya cancanta rubuta littafi irin wannan. Allah madaukakin sarki ya tsawaita masa rayuwa kuma ya sa rayuwar tasa ta kasance mai albarka. Allah madaukakin sarki mu ma ya sanya rayuwar mu ta zama mai albarka. Bayan haka, wannan littafi na Hifzul Umr mun taba karanta kwatankwacin sa ga masu bibiya karatuttukan mu. Mun taba karanta wani littafi mai kama da shi kuma na dai babban malami al-Imam Ibn al-Jawzi, shine littafin Tanbihun Na'im al-Ghumri ala Mawasim al-Umri. Shi ma littafi ne dake bayani akan muhimmancin lokaci da kuma cin gajiyarsa da kuma yadda ya kamata mutum ya ci gajiyar matakan rayuwarsa tun daga ƙuruciya ko yarinta har zuwa tsufa da kuma mutuwa. Al'ada, kamar yadda muka saba kuma abinda ilimi ya tabbatar, mukan gabatar da shimfiɗa musamman tarihin malamin da zamu karanta littafin sa domin a san waye shi. Sanin mai littafi yana taimakawa wajen fahimtar littafin sa, sannan kuma yana sa mutum ya ji daɗi a cikin karanta littafin sa domin ya san wanda yake magana da shi, ya san ra'ayoyinsa, ya san irin rayuwar da ya yi, ya san wani zamani ya tsinci kansa a ciki. Da izinin Allah, za mu ba da takaitaccen tarihin al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi, kuma marubuta mun kira tarjamarsa da zami Raf'ul Haraj bi tarjamat Ibn al-Jawzi Abi al-Faraj. Kai tsaye al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi wani bajimin malami ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da shi a karni na shida na musulunci. Kuma Allah madaukakin sarki ya azurta al'ummar musulunci da shi, kuma Allah madaukakin sarki ya taimaki al'ummar musulunci ta samu fa'idoji daga gare shi waɗanda ya rubuta da kuma almajiri waɗanda ya karantar da su da kuma jama'ar gari waɗanda ya wa'azantar masu tuba suka tuba daga sabo kafirai suka musulunta a hannunsa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya kai haske kabarinsa wannan malami sunansa Abdurrahman ibn Ali بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادة بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القرشي التيمي البكري البغدادي wannan malami al-imam al-khatib ibn al-jawzi sunansa abdurrahman mahaifinsa sunansa ali dangantakarsa tana kasancewa zuwa ga jikansa giduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine al-qasim ibn muhammad daya daga cikin al-fuqaha as-sab'a wato malamai manya na fiqh guda bakwai din nan da aka san su sun shahara a garin madina shine kakansa daga nan kuma she dangantakarsa ta doge zuwa ga dan sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu wato Muhammad ta bangaren mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Umayish wadda asali mata ce ta sayyiduna Ja'far radiyallahu anhu dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayar rasuwar Ja'far shi ya zama sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya aureta sannan bayar rasuwar sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu sayyiduna Ali radiyallahu anhu ya aureta to ita ce ta haifi Muhammad shi kuma dan Abubakar saboda babban kaka shahararre na Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi wa to Abdurrahman ibn Ali shine sayyiduna Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu siddiq al-umma saboda wannan yana shaida akan tsarkin nasaba ta al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi shi yasa ake ce masa al-Qawash kenan ya hada babban gida dangantaka mafi girma ta kabila da Annabi sallallahu alayhi wa sallam kasancewar manzon mu sallallahu alayhi wa sallam ba Quraishi ne sayyiduna Abu Bakr ma ba Quraishi ne to kuma daga cikin silsilar gidan sayyiduna Abu Bakr aka samu wannan bawan Allah bujumin malami al-Imam Ibn al-Jawzi sannan kuma at-Taymi a cikin Quraishawa to shi ya fito ne daga Banu Taym wanda sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu yana cikin Taymiyawa sannan kuma al-Bakri in aka ce mawana al-Bakri to nisba ce zuwa ga sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu kasancewar sunan murakkab ne idafi Abu Bakr to sai a ka'ida yadda nisba take a larabci ga irin waɗannan sunayen ita ce sai ya zama an dauki ɗaya daga cikin waɗannan su wato murakkabani din wato sunayen da suka sunan da ya hawhawan to sai a danganta zuwa ga ɗaya Abu Bakr sai aka ce al-Bakri sannan al-Baghdadi dan Baghdad wanda a waɗancan lokuta a danganta mutum zuwa ga Baghdad to ba karamar daraja bace kai ba ma a ce a cikin Baghdad aka haifi mutum ba ko a ce a ciki ya rayu kai mutum ya zama kawai ya taba zuwa zai wuce ya tafi wani waje sai ya dan zauna a Baghdad to ya samu daraja saboda kasancewar Baghdad shine babban birni da ake da shi na ilimi a wannan lokaci shi yasa babban malami al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta littafin sa ya sa masa suna tarihu Baghdad ko tarihu madinati salam a inda ya kawo tarjaman malamai dubbai wadanda suka samu suka shiga Baghdad tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da asfa'ut tabi'in har zuwa malaman da suka yi rayuwa a zamanin shi al-Imam al-Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu ne a karni na biyar bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi haifafan Baghdad ne girman Baghdad sannan kuma ya taso duk karatuttukan sa a Baghdad yayi har lokacin da Allah madaukakin sarki kuma ya karɓi rayuwar sa a Baghdad so da haka shi yasa ake ce masa al-Baghdadi ana ce masa Ibn al-Jawzi malamai sun tattauna akan me yasa ake ce masa Ibn al-Jawzi nisba zuwa ga Jawza Jawza al-Jawza kwakwa ita ce kwakwa duk da sukan ce Jawzul Hind Jawzul Hind kwakwa kenan irin kwakwa wanda take da ruwa a cikin ta ita ce ake ce masa Jawzul Hind to wasu sukan ce Jawza ita ce dai wannan to malamai sun tattauna kamar yadda babban malami al-Imam al-Ulaymi yake fadi a cikin littafin sa al-Maqsid al-Ahmad fi tarajim ashab Ahmad yake cewa ukhtulifa fi hadhihi an-nisbati an yi sabani a game da wannan nisbar tasa da ake ce masa Ibn al-Jawzi Ibn al-Jawzi an fadi maganganu ya kama ganganu wajen kusan guda hudu magana ta farko yake cewa inna jaddahu ja'far al-musiba ila furdatin min furad al-basarati yuqalu laha jawza aka ce kakansa ja'far cikin da muke fadi da larabci mun ce bayan mun fada mun ce Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Hammada ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'far to shi wannan Ja'far din suka ce shi ne wanda aka danganta sunan zuwa gare shi saboda shi wannan kakansa Ja'far ya zauna a wani waje inda ko dai a ce bakin kogi ko kuma a ce bakin teku idan an ce al-furda to ko dai ya zama gaba ta ruwa ta ruwan da ake ce masa kogi ko kuma gaba ta ruwan da ake ce masa teku idan ta teku ce to suna cewa wajen da ake wajen da manya-manyan jiragen ruwa suke tsayawa wato tashar jirgin sama kenan mahabbatu sufur ita ce ake ce mata furdatul bahar idan kuma suka ce furdatul nahar to suna nufin na kogi ne kenan wancan na teku idan na kogi ne in sun ce furdatul nahar to ana nufin bakin kogi inda ake zuwa aje a ɗebi ruwa a sha ko a yi amfani da shi ko a shayar da dabbobi to duka to a Basra Basra dai ta Iraki ɗaya daga cikin manya-manyan biranen Iraki wanda mun san sun shahara da ilimi musamman ilimin lugha an faɗa za a ci al-Basratu wal Kufatu to su aka ce shi ba kakan al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi da ake ce masa Ja'far to ya kasance ya zauna a ɗaya daga cikin waɗannan ko dai bakin teku inda manya-manyan jiragen ruwa suke tsayawa wato tashar su ko kuma bakin rijiya ta kogi inda ake zuwa aje a ɗebo ruwa to magana ta farko ce magana ta biyu suka ce an danganta shi zuwa ga wajen da ake ce mashi Furdatul Jawzi sunan wani waje ne da ake ce masa Furdatul Jawzi sai aka ce masa ake cewa al-Jawzi magana ta uku suka ce an kira shi da sunan wata karamar hukuma ce da ake ce mata Mahallatul Jawz ita ma a Basra take Mahallatul Jawz karamar hukuma kamar a wannan tsarin da ake tafiya na zaman wasu kuma suka ce a an kira shi da Ibn al-Jawzi wannan nisba ta al-Jawziyyu ta samo asali ne daga Jawza cewa akwai wata bishiya ta kwakwa da ke bakin kofar ɗaya daga cikin kakanninsa aka ce ga baki ɗaya garin nasu a wannan lokacin garin Wasit wanda shi ma gari ne a Iraki to babu wata kwakwa in ba ita ba to kawai shi ya zama shi kakan sai ana ce masa al-Jawziyyu saboda makwabtaka ko kuma wannan bishiyar kwakwar da take kofar gidansa bayan kofar gidansa to ba inda mutum zai je ya samu wannan kwakwar wannan magana ta hudu ita ce Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi ya rinjayar kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa Tazkiratul Huffaz haka al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi Sheikhu al-Mu'arikhi ya tabbatar cewa an kira shi da Ibn al-Jawzi ne saboda nisba zuwa ga kakansa wanda a kofar gidan ɗaya daga cikin kakannin nasa akwai bishiyar kwakwa to daga nan sai aka danganta kakan nasa kamar a ce me bishiyar kwakwa shi yake ce masa al-jawziyyu wallahu a'lam kamar yadda yake al'ada ce a zamanin su kusan waɗannan karnonin tun daga karni na 6 ko mutum ya ce karni na 5 karshen sa zuwa karni na 6 karni na 7 karni na 8 karni na 9 har zuwa kusan karni na 11 to suna da wata al'ada sai kaji ana danganta idan mutum tun yana yaro musamman gidan ilimi sai kaji ana Jamaluddin Nuruddin Shamsuddin Qamaruddin Badruddin Najmuddin wato daukar wasu ababe waɗanda suke da alaka da daraja da kyau da daukaka sai a danganta su zuwa ga addini kuma daga nan kuma sai a kira mutum da su a matsayin laqabi misali kakan Sheikhul Islam Taymiya rahmatullahi alayhi Abdussalam ana ce masa Majduddin Sheikhul Islam Taymiya ana ce masa Taqiyuddin to shi al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi sai ana ce masa Jamaluddin shine laqabin sa kaman yadda yake al'ada su a wancan zamanin didda akan danganta shi zuwa ga alaka da dangantakar sana'ar gidansu domin sun kasance mutane ne yan tasa wato suna harkar tasa ko kuma harkar dalma sana'ar su ita ce sarrafa dalma ko kuma tasa da kuma saida ta to shi yasa a wasu tarjumoni na da na Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi shi kaga an ce as-saffar wato masu dalma sannan ana masa alkunya da Abu al-Faraj malamai da yawa basu ambaci dalilin da yasa aka yi masa alkunya da wannan suna na Abu al-Faraj ba amma dai abinda ake ce ma al-Faraj shine yayi wa damuwa al-Faraj kamar yadda annabi sama ya fadi a cikin hadisi sahihi yake cewa fa innal faraja wa innal karba ma al faraj wato duk bakin ciki yana tare da yayyuwar sa fa innal karba ma al faraj duk lokacin da kaga wani bakin ciki ko wata damuwa tabbas Allah madaukakin sarki da ya tashi halitta wannan damuwa to ya halice ta tare da abin da kuma zai kwaran yadda ita ya zama bata Allah yayi mana dukkan damuwa to haka ake ce masa abul faraj to wannan abin da ya shafi nasabar sa kenan da kuma nisbar sa da kuma laqabin sa da alkunyar sa sunan sa Abdurrahman baban sa sunan sa Ali babban kakan sa shine Sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu sannan ana danganta shi ana ce masa Ibnul Jawzi min jidalili sannan kuma ana masa laqabi da Jamaluddin sannan kuma ana masa alkunya da Abul Faraj to yaushe aka haife shi an yi sabani dai har yanzu a game da yaushe aka haifi babban malami al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi al-Imam Ibn al-Najjar al-Majirinsa Ibn al-Najjar wanda ya rasu shekara ta 749 yana fadi yana cewa a cikin littafin sa al-mustafad min bayni tarihi baghdad yana cewa naqaltu min khatt ibn al-jawz yace da kaina na ciratu kuna ruwaito da rubutun ibn al-jawz na hannun sa kale yace la uhaqqiqu mawlidi ni kaina bazan iya tabbatar da yushi aka haife ni ba ashe kaga ba Hausawa bane ko suke da damuwa tun can da ashe game da rashin tantance shi aka haifi mutum ko kuma in ce bakaken fata kusan bakaken fata mu ne dama aka fi zargin mu cewa ba mu tantance shi aka haife mu shi manyan gidaje to Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi da kansa yake cewa la uhaqqiqu mawlidi bazan iya tantance shi aka haife ni ba غير انه مات والدي في سنه 14 سي دي ابن ده يتبته شيني بابانا يا رسو ا شيكراتا 515 وقالت الوالده كان لك من العمر نحو 3 سنين
yace mamata ta faɗa mu cewa a lokacin da mahaifina ya rasu shekaruna kusan uku kaga wanda ya kama da yadda ake tantance haihuwa a wajen Hausawa sai a ce an haife shi lokacin da akai yan rani ko kuma lokacin da akai kaza ko wani juyin mulki ko kuma wani abu mai kama da haka. To shekara ta 14 shekara 514 bayan hijira shi a wannan lokacin shekarun shi uku. So da ka Imam al-Ulaymi a cikin al-Maqsid al-Ahmad sai yake cewa ukhtulifa aidan fi maulidihi, an yi sabani dai a game da yaushe aka haifi al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi. Al-Imam al-Zahabi da yazo sai yake fada a cikin tarihul Islam sai yake cewa wulida taqriban sanata 80 aw sanata 10 wa 50 wa 500, yace kusan an haife shi shekara ta 508 ko shekara ta 510 kusan tsakanin waɗannan. Idan mun dauki maganar sa da yace lokacin da mahaifinsa ya rasu shekara ta 514, to kusan dai maganar aka koya kuma ce mamarsa ta ce yana da kusan shekaru uku, kusan maganganun za su zama sun kusanci juna. Inna nahu salati sinin tace kuma lokacin shekara ta 514 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu a lokacin, kuma tace kana da kusan shekaru uku. In an ce kusan, zai iya yiwa ya gaba wato ya kusa hudu, zai iya yiwa a dawo baya ya wuce biyu, duk zai iya dauka. To shi yasa Imam Zahabi a matsayinsa na babban malamin tarihi da yazo sai ya tsaya sai ya bada waɗannan maganganun guda biyu, kuma da yawa daga cikin malamai da suka yi rubutu bayan al-Imam Zahabi rahmatullahi alayhi akan al-Imam al-Jawzi sai suka tafi akan wannan batu cewa ko dai shekara ta 508 ko shekara ta 510 aka haifi babban malami al-Hafiz Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi. Sannan kamar yadda muka faɗi a farko, an haife shi ne a garin Baghdad Madinatus Salam, wanda a wannan lokacin Baghdad ta kusan faduwa, ta fara shiga abubuwa na damuwa, domin Baghdad ta faɗi ne a farko farkon karni na bakwai a lokacin da Tatar Mughal suka shigo suka kashe sarki Al-Musta'sim Billah, suka gama da shi suka tsira abin nan kwakwalwar kansa ko kansa a jikin takobi, suka rika yawo da shi a cikin gari, abubuwa dai marasa daɗi wanda suka faru. Malaman tarihi sun rubuta kada Allah ya sake maimaita ma musulmai kwatankwacin irin wannan ababe da suka faru a garin Baghdad Madinatus Salam. To anan aka haifi al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alai a zamanin Banu al-Abbas, su ne suke mulki. Mun sani cewa daular Banu al-Abbas tana ɗaya daga cikin aqwalu dawlatil islam, umra tana ɗaya daga cikin daulolin da suka dade a cikin daulolin musulunci. Daular Banu al-Abbas ta fara a shekara ta 132 kuma bata guguje gabaki ɗaya ba sai a shekara ta 556 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka faɗi cewa iyayensa ko mutanen gidansa sun kasance sana'arsu ita ce narka dalma da kuma saidata aikin suke. To wannan abin da ya shafi al-Imam al-Jawzi kenan, wato maulidinsa wa al-maulid al-makani shine Baghdad, wato wurin da aka haife shi. Al-maulid az-zamani an haife shi ne a farko-farkon karni na 6, wato ko shekara ta 508 ko shekara ta 510 kamar yadda babban malami al-allamatu al-hasib az-zahabi rahmatullahi alayhi ya tabbatar a cikin littafin sa wato tarihul islami wafiyatul mashahir wal a'lam, da kuma littafin sa littafin sa siru alamin nubala, da kuma littafin sa mukhtasar la al-mukhtasar al-muhtaju ilayhi min tarikh ibn dubaisi, wanda yana daya daga cikin ziyul wato rataye da aka yi ma tarihu Baghdad. to ya al-Imam al-Jawzi ya koyi ilimi duk malami idan za a bada tarihin sa ne to dole a bada tarihin yadda ya nemi ilimi kafin ya zama malami kasancewar baban al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya rasu tun mamarsa ta ce masa kusan yana da shekaru uku to sai ya zama mahaifiyarsa da kuma gwaggwarsa wato ƴan uwan mahaifinsa sai suka zama su biyun nan mata masu kamar maza sai suka dauki kula da shi a lokacin da ya fara tasawa shi ita innan gwaggwarsa sai ta dauke shi ta kai shi masallacin al-Imam Abu al-Fadl ibn Nafi' wanda yana daga cikin manya-manyan malamai da al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya tasirantu da su a rayuwarsa kasancewarsa malamin sa na farko bayan mahaifiyarsa da kuma ita wannan baiwar Allah wato gwaggwarsa saboda al-Imam Abu al-Fadl Ibn Nafi' rahmatullahi alayhi malami ne mai karantarwa saboda malamai suka ce fa'atana bihi shi ya kula matuka da al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi kaman yadda muka sani malamai magabata sukan hada ma mutum ne su yi masa 19 ta'aziki su koya masa karatu su koya masa tarbiyya ba su rabawa wa asma'ahu al-hadith wa hafiza al-Qur'an al-Karim ya kuma ji yadda shi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haddace al-Qur'ani a gaban sa sannan waqara'ahu ala jama'ati min al-qurra'i daga nan kuma ya ci gaba da karatun al-Qur'ani a gaban wasu malamai domin sanin wasu ilmomi da suke da alaka da al-Qur'ani duk da al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi hayya girme kai wajen shekaru 80 kamar yadda zamu ji a gaba bai san ilmul qira'at ba ilmul qira'at da ake da su wannan al-qira'at as-sab'u ko al-qira'at al-ashr da kuma al-qira'a abinda ake ci musu al-qira'at al-mutawatira da al-qira'at ash-shadda to bai san su ba har shi da ya girme kai shekaru 80 wanda zamu ambaci haka insha Allah ta'ala al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya rubuta wani littafi ne ban sha'awa a inda ya rubuta tarihin malamansa da kuma kawo hadisi daidai da yayi riwaya daga malaman shi daga kowane malami yasa ma littafin suna Mashyakhat Ibn al-Jawzi Mashyakhat Ibn al-Jawzi littafi ne mujalladi daya da ya kai wajen shafi kusan 300 da wani abu ko kusan 400 to a ciki ya kama malaman sa kusan malaman sa guda 82 malaman sa 82 ya ambata kuma kowanne ya ambatan mishi hadisi daidai shi yasa a muqaddimar wannan littafin nasu ne albarka wato Mashyakhat Ibn al-Jawzi ya kawo yake cewa hamalani shaykhun ibn nasir ila al-ashyakh fi as-sika yace babban malami na al-Imam Abu al-Fadl Ibn Nasir rahmatullahi alayhi shi ya dauke ni ya je ya hada ni da wasu manya-manyan malamai tun ina dan karamin yaro wa asma'a min al-awali sannan daga cikin abin da babban malami na ya mini lokacin zamani ne na isnadi wa asma'a min al-awali shi ya ji yadda ni hadisi wadanda tsakani na da littafai da aka rubuta na manya-manyan malamai ba nisa tsakani na da shi wato daga shi malam al-Imam al-Imam Abu al-Fadl Ibn Nasir zuwa kila a ce Bukhari to in an kalla sai a ga babu mutane da yawa al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi an haife shi a karni na 6 al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya rasu a karni na 3 fakkokin karni na 3 to sai a ce mutanen da suke tsakanin al-Imam al-Jawzi zuwa sahih al-Bukhari ba su da yawa kama a ce misali bai wuce mutum 5 ba misali haka in an danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma sai ya zama isnadin bai da tsawo to shi ne ake ce masa al-isnadul ali kishi yassa kuma an-najim kamar yadda masu ilimin hadisi suke ambata saboda haka yaji yadda ni hadisi a wali wanda talabul hadisi al-ali yana ɗaya daga cikin abinda malaman hadisi na fakkufaku suka rika bashi muhimmanci malami zai iya tashi domin ya ji wani hadisin da tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutane da yawa duk da yana da hadisin amma kuma sai ya kasance tsakanin shi da manzon sama yana da tsawo to saboda ya samu wannan isnadin da bai da tsawo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi kilometoci barkatai kamar misali a ce kilometer 1000 ko fiye da 1000 mutun ya tashi daga Zaria ya tafi Lagos a kafa domin ya ji hadisi kwara daya saboda hadisin sanadin sa Ali. Allah ya saka mu malaman mu da alkhairi ya kai haske kabarin su. Saboda haka to shine na Imam al-Jawzi yake jin dadi abinda wannan babban malamin nasa Ibn Nasir Abu al-Fadl ya masa yace wa asma'ani al-awali yaji yadda ni hadisai waɗanda suke madaukaka sanadin su wanda yake ba mutane da yawa a cikin sa sannan wa asbata sama'ati kullaha bi khatihi sannan kuma duk hadisan da yaji yadda ni sai da ya tabbatar mun da su da rubutun hannun sa ya tabbatar mun su ya min jare jare da rubutun hannun sa kaga wannan malami Imam al-Jawzi ba zai ta umantawa da shi ba wa akhadha li ijazatin minhu sannan kuma ina yawo yaje ya karbo min ijaza wato abinda ake cewa ijaza a wajen malaman hadisi shine wani malami ya baka dama ka ruwaito wasu littafai waɗanda ko shi ya rubuta da kansa ko kuma shi ma yayi riwayas sai ya baka to yace ya baka izini kai riwaya kace shine daga kansa sai kai kace shine ya baka izini ka ji ko ka koya ko ka ruwaito ababan da suke cikin waɗannan littafai na hadisi to al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi yace babban malamin sa Ibn Nasir Abu al-Fadl shi ya dauke shi ya kai shi gaban malamai duka yace to wannan ba yaro ne albarka ko bashi sai malami kaza ya bashi ijazar sa a sahih al-Bukhari sai wancan malamin ya bashi ijazar sa a sahih Muslim sai wannan malamin ya bashi ijazar sa a cikin al-Anna al-Muwatta na al-Imam Malik wance ya bashi na Musnad al-Imam Ahmad misali wance ya bashi na Sunan al-Tirmidhi al-Jami' wance ya bashi na al-Musannaf na Ibn Abi Shayba ko al-Musannaf na Abdul Razzaq al-Sanani da sauran masanid da musannafat da ma'ajim da sauran littafai da ake da su shine sai ce falamma fahimtu talaba kuntu ulazimu min ash-shuyukh a'lanahu a lokacin da na fahimci yadda ake neman karatu wato wuya na yi kauri wuya na yi kauri sannan dantse na yi karfi to sai ya zama da na fara abinda na fara yi malaman da nake nema a'lanahu kuntu ulazimu min ash-shuyukh a'lanahu idan nazo wajen malamai to malamin da yafi yawan sani to shi nake nace mawa in zama tare da shi wa ufi min arbabin naqli afhamahu sannan kuma ma'abota riwaya in naje wajen su to waɗanda suka fi fahimta su nake fifitawa fakanat himmati tajwid al'udad la taqsir al'adad yace sai ya zama himmata babban burina shine ya zama in kyautata tanajin yadda ake neman ilimi ba wai in yawaita malamai ba ba wai burina malamai na su zama suna da yawa ba a'a burina shine ya zama na kyautata yadda ake karban ilimi ni ma idan na tashi in bada shi a kyautace in bada shi a ingance in bada shi a tsaftacen sa kamar yadda ni ma na karba a tsaftace a ingance wannan ba karamar tarbiyya bace wannan magana yambagi an tuktaba bima'i sahab yace fa kanat himmati tajwid al'udadi la taqfir al'adadi shi ya zama burina shine in kyautata ilimi in kyautata tanajin neman ilimi ba wai a ce ina da yawan malamai ba a zamanin su abun albahari ne mutum ya zama yana da yawan malamai to amma ta yaya ya ansa karatu a wajen su shin karatun da ya ansa a wajen su mai inganci ne yana da karfi koko a'a ai babu fa'ida a ce ka tara malaman da kake ba kuma lokacin su riwaya ake yi a ce ka karbi riwaya a wajen malami malamai kaza amma kuma sai a zo duk malaman hadisi sai su tantance sai su ce duk da'ifai ba siqas bane ba amintattu bane to sai ya zama burin al-Imam Ibn al-Jawzi a wannan lokacin shine ya kyautata tajwidul udadi ba taqsirul adadi ba ya kyautata karatu amma duk da haka kuma Al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya kasance yana da malamai a mashayikhat sadin nan da muke karantowa daga littafin sa ko kuma muka nakalto daga ciki ya sai da ya kama malamai 82 afwan ba ma 82 87 afwan 87 shine sai yake cewa wala qadra aitu min ashabi man yu'siru li'tila'a ala kibar mashayikh yace dalilin da yasa na rubuta wannan littafin mashyakhati wato malamai na naga daga cikin almajirai na akwai da suke so suke fifita su san manyan malamai na to zakartu an kulli wahidin minhum hadisa to sai na zabu bar in yi wani tsari ban sha'awa sai in kawo isnadi na na hadisin da na goyito daga wajen shi in fadi matanin hadisin har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato sanadin har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in fadi matanin daga baya kuma sai al-imam al-jawzi sai yazo sai yace wulida ash-shaykh fulanun sanata kaza sai yace an haifi wannan malami nawa da na karbi wannan sanadin hadisin daga gare shi an haife shi shekara ta kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ba da wani dan takaitaccen tarihin shi wanda zaka san wane ne malamin shi to sai da ya ambaci malamai 87 ba kamar yadda muka ce 82 ba muka yi kwangin biyu 7 mu biyar ke 87 malaman sa 87 ya ambata didda a muqaddimar littafin ta yanki malaman da suka yi tahqiqin littafin a wannan zamanin ba su samu cikakken littafin ba amma dan abin da aka rasa dan kadan ne sai ya zama babu cikakken sanadi na babban malamin sa na farko kuma ya ka rubutawa anawin din wato taken sai ya ce ash-shaykhul awwal idan ya kawo sanadin sa ya ambata sai ya ce ash-shaykhus sani sannan ash-shaykhus salis har sai da ya ambaci الشيخ السابع والثمانون da kuma kowa da hadisin shi da wannan wani tsari ne mai ban sha'awa kamar yadda shi kuma babban malami al-imam ibn asakir shi kuma yayi al-arba'un al-baladiyya shi kuma tsarin sa duk garin da ya tafi ya karbo hadisi kwara daya to sai ya kawo wannan hadisin da sanadin sa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wannan isnadin da suna kamar misali a ce ya ji sai ya ka cewa al-makki al-isnad al-makki idan na madina ne al-madini idan na al-basra ne sai ya ce al-basri idan na dimashq na dimashq ne sai ka al-dimashqi al-baghdadi haka dai har al-imam ibn asakir rahmatullahi alayhi malaman mu Allah ya saka musu da alkhair ba abinda zamu musu illa mai musu addu'a الإمام من الجوزي رحمة الله عليه وانتفأ في الحديث بملازمة ابن ناصر الإمام الجوزي يا فائدا تو متقع دا زمن دا الإمام أبو الفضل ابن ناصر ما لمن سنفقه تو أبن دا فائدا تو متقع دا شي شيني حديث وفي القرآن والأدب بسبط الخيات sannan a fannin alqur'ani da adab in an ce adab ilmu ma guda 12 daga baya kenan amma da kawai in an ce al'adab ana nufin ilmin lugha sarfun bayanin ma'anin nahwi qafiyatun shi'un abudu ishtiqaq al-khatt insha'u muhadaratun wa thani ashraha lughatun tilka al-ulum laha al-adab wa asma'u su ilmu ma guda 12 ulumul lugha ilmumul lugha sune ake dunkule su sai a ce musu ulumul adab ko kuma a ce musu al-adab to malamin da al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya fa'idan tu da shi matuka a cikin al-qur'ani mai girma da kuma adabi sosai shine babban malami sibt al-khayyat da kuma ibn al-jawaliq sannan kuma a fannin fiqh in ji al-imam az-zahabi kamar yadda ya ambata a cikin siyar walamin nubala cewa ya fa'idan tu a fiqh da wasu malamai da yawa ya karbi ilimin fiqh da yawa a wajen malamai kamar yadda muka fadi a baya الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بكرب إلم القراءات بقى وجن كون مالم يسيلو قتشن دا يسوفا كما الله مدعو قتن سكي جربيش دا وتا فتنا دا يقومنك كما كيت أيبا دا يقومنك بشبي أخو قل لا مسا إتقوم قومنك تأنسا هار أكا دو كيش أميد دا مجنان قبا أرقش ونوجي وان دا أكواها لد شيء وجن الله شكوتا وانينا نونا himmar al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi bi girman niyyar zuciyarsa da kuma yadda yake da fata babba ko da bayan ya tsufa da kuma yadda yake da tsara lokaci sannan daga baya cikin malaman da al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya lizumce su akwai al-imam abul hasan az-zaghuni ya zauna da shi kuma ya dade a wajensa sannan ya karbi ilimin fiqh da kuma yadda ake wa'azi hatta wa'azi yan uwa masu daraja malaman mu na da koyan wa'azi ake ba haka nan kawai mutun yake balla kwana ɗaya kawai ma baina ashiyatin wa duhaha ko sai a ji mutun ya zama mai wa'azi wani ma tsohon dan duniya ne ko ba a san malamin shi ba ba a san inda ya taba zama gaban wani malami ya karatu ba tugul kawai sai a ji ya fara wa'azi to in wannan in sun ya daula speaker kaga ai ba za kai ka kai mamaki ka ji abin da zaka ji daga bakin sa Allah ya shirye mu Allah ka tsare mu daga fitinar zamani sannan bayan babban malamin sa Abu al-Hasan az-Zaghuni rahmatullahi alayhi ya rasu to sai ya je wajen ya tafi wajen babban malami al-Imam Abu Bakr ad-Dinwar a inda ya karanta fiqhu a wajen sa zalla fiqhu a mazhabin Hanabila sannan kuma daga baya yazo ya karanci fiqhul khilaf me aka ce a cikin mazhabin da a cikin mazhaba kaza wanda daga baya malamin suke ce mushi al-fiqhul muqaranu daga baya ana ce masa al-fiqhul muqaran daukar mazhabudi ai dirasa kansu da kuma jin me wancan yace kuma aji dalilan kowa kamar yadda babban malami al-Imam Ibn Rushd al-Hafid yayi a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ya koyi ilmul jadal da ilmu usulil fiqh in an ce ilmul jadal a lokacin shine ilmin tattaunawa ya wanda wani bangare ne daga cikin ilmin mantiki ilmin bangare ne daga cikin ilmin mantiki to duk ya koyi waɗannan ilmomin ɗaya har guda hudu fiqhul khilaf ilmul jadal ilmul usul wa usulil fiqh a wajen babban malami al-Imam Abu Bakr ad-Dinwari rahmatullahi alayhi da kuma babban malami al-Imam al-Qadi Abu Ya'la as-Saghir sannan kuma da al-Imam Abu Hakim an-Nahrawani duk waɗannan malaman al-Imam al-Jawzi al-Imam az-Zahabi a al-Ada sa cikin littafansa musamman Sirru Alam an-Nubala da kuma Tarikh al-Islam yakan ambaci malami ya ambaci malaman sa sannan kuma ya ambaci almajiran sa sannan kuma ya ambaci littafan da malamin nan ya rubuta to al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi al-Imam az-Zahabi ya ambaci malaman sa da yawa gashi nan kamar yadda ya ambata a cikin siyar yake cewa sami'a min Abi al-Qasim ibn al-Husayn daga cikin malaman da in aka ce sami'a shine karba hadisi kenan mutun yaje majalisin hadisi in an ce sami'a yana da bambanci da ahada idan suka ce sami'a to kai tsaye ya khassu bi ilmin hadisi shi yasa ake ce musu sama'at amma idan suka ce al-akhdh to wannan ya shafi kowane fanni na ilimi za a iya cewa akhadha al-qur'ana akhadha al-fiqha akhadha al-hadith akhadha al-haditha akhadha al-lughata akhadha al-imla'a akhadha an-nahwa an fulani amma idan aka ce sami'a to wannan ya khassu bi ilmi al-hadith ana nufin hadisi yaji to malamin sa cikin malaman sa akwai al-Imam Abu al-Qasim ibn al-Husayn da wa Abi Bakr Abdullah al-Husayn ibn Muhammad al-Bari' akwai wannan babban malamin Abu Abdullah al-Husayn ibn al-Bari' ibn Muhammad al-Bari' sannan wa Ali ibn Abd al-Wahid ad-Dinwari shi ma malamin sa ne na hadisi wa Ahmad ibn Ahmad al-Mutawakkili wa Isma'il ibn Abi Salih al-Mu'azzib la danne wannan ma sannan al-Faqih Abi al-Hasan ibn al-Zaghuni wanda an ambace shi a baya wa Hibatillah ibn al-Tabr al-Hariri wa Abi Ghalib ibn al-Banna' wa Abi Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Mazrifi wa Abi Ghalib Muhammad ibn al-Hasan al-Mawardi wa Abi al-Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Asfahani al-Khatib sannan wal qadi Abi Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari wa Isma'il ibn Samarqandi sannan wa Yahya ibn al-Banna' wa Ali ibn al-Muwahhid wa Abi Mansur ibn Khayrun wa Badr ibn al-Shaykh wa Abi Sa'd Ahmad ibn Muhammad al-Zawzani wa Abi Sa'd Ahmad ibn Muhammad al-Baghdadi al-Hafiz wa Abd al-Wahhab ibn al-Mubarak al-Anmati al-Hafiz wa Abi Sa'ud Ahmad ibn Ali ibn al-Mujalli wa Abi Mansur Abd al-Rahman ibn Zurayq al-Qazzaz wa Abi al-Waqti al-Sijzi wa Ibn Nasir ta'ala min sana farqu farqu wa Ibn al-Battah wa ta'ifatin majmu'uhum nayyifun wa 80 shaykhan qad kharaja anhum في مشيخة في جزائين. الإمام الجوزي رحمة الله على الإمام الذهبي يجي دو السماء لما باين وانا ننجا أكا أم بتاسن كي تمانين دو وانا أبشيني مكتشي تمانين دو بقوي تمانين دو بقوي قمي يدي بتر أشي مشيخة سا واتو لتابن دي بوتا دو من بيان ما لمنسا قمي يسأغا يا أم بتشي حديثي دي غويتو دي غريس اي السنة دونس شيء ساتي ما كي تعليك شيء ما كشيء فالدرس لحمه والتعلم دمه والقراءة نفسه والمطالعة أنصه فلم يجاوز مرحلة الفتوة الأولى حتى تشيخ في العلم وتبحر في الفنون وعبقر في الوعظ وبدأ يؤلف ويصنف ويعلق ويحقق بعد أن نمق وحقق. هذا باب الجوزي إلمي يا زمس أوقج جنسا وينكراتو يا زمن مسجيني jinin jikin shi sannan karatu ya dau littafi ya karanta shi ne numfashin shi sannan ya mudala ya bincika littafai ya karanta su ne shine abin da ke kwantar mishi da rai ya kwantar mishi da hankali gashi da ya wuce matakin kuruciya ba har sai da ya zama babban malami a cikin ilmoma ya kware a cikin fannona ya iya wa'azi kai ya fara ma rubuce-rubucen littafai kuma yayi ta'aliki ya tabbatar da abubuwa ya iya rubutu sannan ya duk abin da yake to sai gaba ta gaba ta'limuhu wa musannafatuhu wa talamizatuhu ko yaswasa da kuma littafan da ya rubuta da suwaye almajiran shi al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi yana cin malaman da suke fifita rubutu akan karantarwa da kansa ya ambata a cikin littafin sa ne al-barka sayyidul khatir يي وانا فسلي يجي فصل رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعاليم بالمشافحة يجي حقيقة أنا جني هنا ديك شن أبن ديك أنا رأيي ميك أكي تبتتشي للي فائدة دأكي سام وجربو تلتفاي تافي في يد فائدة دأكي سام وجن كرن تد متاني دبايش سيجي غاهوجع لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين يتي دوما إذن إنا دري إنا كرنتوا دباكينا متانا دنكي كرنتوا وانا أدديني دزائي كرغاس معلوان دزان إيا كرنتوا أرايواتا إنجا المام الجوزي أتشلتابن صيد الخاطر يتي باسو ديوا أدديني دوما بايد ذاك كتي كرنت دوني أدكا أتي دوني أتاتا وكوايا زويا سوغار كرنتنكا أما وأشافه بتصنيف خلقا لا تحصى يتي أما إلا تافي نغبوتا وكيت إينا مغنى دا أدى ديني دا بزا إيا كان شيشبنا حالفتغى الله أنا كديسا أدى دمتا لندع زا أتي سوني سوكا كرنتا لتافا دا كغبوتا داشي يزان رمز الجوزي رحمة الله عليه شكرنش وجنقسا إلينا ودى رسوا أما كمامي gashi muna mun zo zamu karanta littafin shi to kun ga wannan kenan yace ma kuli ubadu a lokacin da kake rubuta littafin nan ba amma riga an halice su ba amma kuma ka rubuta ka aje musu in suka zo kuma za su karanta sabanin waɗanda kai zaka karantar da su baka da baka to shine sai yake cewa ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفائهم بما يستفيدون ومن مشايخهم تن أظن إبن الجوزي يتي فائدا تود متانسكي للتفن دمغ باتن سقى ربوتا تو ياتي تافي فائدا تور في يدا أبندا ذاس فائدا تد شير لما لمن سدسكي غايواتا ردس ما لم يقن ذونا أشن ومبا عندي سمى لمين kaga babban malami amma an kaje ka tarar da mutanen da suke zama su sawari karatun shi ba su da duk wanda ya taba zuwa Madina ko yaje Makka ko yaje kasashen Larabawa ya san wannan akwai malamai da yawa da muke jin su a waɗannan a irin kasashen mu waɗannan idan kaje kaga majalisosin su da suke karantarwa sai ka sha mamakin adadin mutanen da zaka gani ɗan kadan amma kuma sun rubuta littafai manya wanda littafin sun shiga cikin duniya saboda haka lamun juzu shi fahimta sa littafi a rubuta yafi a karantar da mutum kuma wannan magana ta sa tana da kwari a fahimta kuma tana da magoya baya tabbas to to shi yasa al-mamun zai abin da yafi shagalta da shi shine wa'azi yafi shagalta da kullu majlisi na wa'azi malami ne shahararre na wa'azi amma ba malami bane da ya shahara a zamanin sa wajen karantar da dalibai ilmu ba amma dai kullu majlisin wa'azi malamai sun ambata cewa al-mamun al-jawzi rahmatullahi alayhi alal aqall mutanen da suke halartar majlisin sa na wa'azi 10,000 ne amma wani zubin in an yi cikowa majalisin sa na daukar mutane 1,000 kuma duka su halarta kuma yi wa'azi shi yasa cikin godiyar da yake ma Allah madaukakin sarki kuma yadda ya faɗa a cikin Sayyidul Khatib yace mutanen da suka musulunta a hannuna daga cikin ahlul zimma sun fi 200 sannan a lokacin da yake rubuta littafin shi yake rubuta wannan khatira sannan mutanen da kuma suka tuba suka daina sabo ta sanadiyata yace to ina kirga su ne sun kai 1,000 ko fiye da haka Allah ya saka masa da alkhairi to sai ya zama wa'azansa sun fi yawa da littafin sa shi yasa yake da littafai ma na wa'azi na musamman kamar littafin sa al-mudhish da littafin sa at-tafsira da littafin sa bustanul wa'izin da kuma littafin sa da littafin sa tadhkiratu lil absar fi ma'rifati al kaba'ir tadhkiratu lil basa'ir fi ma'rifati al kaba'ir tafahimi wannan zalla na wa'azi sannan kuma sai ya rubuta littafi a matsayin warsha wato sanin makamar aiki na wa'azi ya rubuta littafin sa katutu ya rubuta ya sa masa suna kitabul qissasi wal wa'izi ya fadi kanikanci na wa'azi ya ake wa zama mai wa'azi wadannan ilmu ma mai wa'azi ya kamata ya zama ya san su sannan ya ake yin wa'azin wadannan dabi'u ya kamata mai wa'azi ya sufunta da su babbancin da ke tsakanin malami mai karanta da littafi da kuma mai wa'azi to al-mamun al-jawzi wannan so da kace ya zama halin sa a aikace ya nuna karancin daliban sa shi yasa al-imamu az-zahabi ya ambaci al-majiran sai ya ce haddasa anhu waladuhu as-sahib al-allama muhiddin ustadu dari musta'sim billah waladuhu al-kabir aliyu an-nasikh wasiqhu al-wa'id shamsuddin yusuf ibn qaz'ali al-hanafi sahib mir'at az-zaman wal-hafiz abdul-ghani والشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي وابن الدبيسي وابن النجار وابن خليل والضياء واليلداني والنجيب الحراني وابن عبد الدائم وخلق سواه وانا ننسون على الماجران دا الامام الذهبي يتنتن شيء وادك شن الماجران الامام ابن الجوزي كما ياتي حدث عنه دك ننسئ لمن حديثي اما لتفنسع ديربوتا الإمام الذهبي ده كان سيتشي لا أعرف أحدا له تصانيف موجودة أكثر من ابن الجوزي في فنون العلم يتشي لا أعرف أحدا له تصانيف موجودة يتشي والله من صنوان ما نميب أيو إن دمكي ربو تلتافينا نسيغ على من نبلا من صنوان ما نميب يكي للتفي وأن سيتشي نمبع أكثر من ابن الجوزي في فنون العلم في يدى الإمام الجوزي أفنونا نئلي ورأيت أسماءها مفردة في كراسي يتي ناقا الإمام ناقا للتفسونا للتفن الإمام ابن الجوزي أتشمون وللتاتي كوندي قمن ينزل أكي دا كاتالوك ينزانا دا كاتالوك صارينا لايبري ينقش قبب باللايبري سنا دا صارينا دليل الباحث ينقش قبب لايبري تو littafi kaza gashi in makhuki ne za a yi bayani wato littafin da yake manuscript ba riga an taba buga shi ba idan kuma an buga shi bugagge ne ga yadda yake a wani tasnifi yake wani bangare yake a wani ilimi ne shi yana bangaren ilimi kaza ne kuku yana ilimin bangare kaza ne to a rubuta littafin a rubuta sunayen littafin Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi الإمام ابن كثير أشار البداية والنهاية شيما يكيش وكتب بيده نحو من 200 مجلدة يكي دحنن سيارب تلتقي بيد مجلدي لريبي بيد مجلدي لريبي دحنن سيارب تلتقي فقا وصدك تشيل التفنسة da zamu iya ambatawa malamai da suka ba da tarihin su rubuta littafin sa da yawa amma dai ga wasu da zamu iya ambatawa nan saboda fa'idon littafin sa na farko zadul masih fi ilmi tafsir littafi ne mai albarka yana daga cikin manyan manyan littafin tafsiri wanda ake alfahari da su sannan akwai littafin sa nuzhatun nawazir fi alwujuh wan nadha'ir shi ma littafi ne na fannin alqur'ani domin yana bayani ne akan kalmomi na alqur'ani wanda suke zatul ma'ani mukhtalifa kalma alqur'ani dai amma kuma tana daukan ma'anoni da yawa littafi ne mai ban sha'awa sannan akwai littafin sa almawdu'at littafin almawdu'at shi kuma littafi ne da al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya rubuta shi domin bayanin hadisan ƙarya wanda malaman hadisi da suka zo bayan sa sun littafin taqidi sun yi bayani a game da littafin da kuma yadda yake da kuma wasu ta'liqat da suka yi irin su al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi kafin sa malamin su Ibn al-Mulaqqin da kuma irin su al-Imam Ibn Salah kafin su sannan a baya irin su al-Imam Suyuti sannan akwai littafin sa talqihu fuhumi ahli al-athar fi uyun at-tawarikh was-siyas shi kuma littafi ne shi ma da ya zabo wasu abubuwa da suka faru na tarihi masu ban mamaki da wasu ilmoma ya sa shi littafi ne mujalladi daya akwai littafin sa mai albarka shi ma na wa'azi ne zammul hawa yana bayani akan munin san zuciya da kuma bala'in da san zuciya ke haifarwa akwai littafin sa sifatu safwa li ikhtisari ne na littafin jiliyatul awliya wa tabaqatul asfiya na al-imam al-asfahani ya dauko shi sai ya rairaye shi ya cira isnadan ya cira wasu abubuwa a ciki sifatu safwa littafi ne mashhuri ga daliban ilimi littafi ne na tarihi da kuma tarbiyya sannan akwai littafin sa talbisu iblis wannan shi ma littafi ne na suluki ya bayani akan yadda shedan ya tasiri a wajen mutanen da ana tsammani mutanen kirki ne to ta ina ne shedan ke shiga su misali yadda shedan ya shiga malamai yadda shi mashigar shedan a wajen malamai ta ina yake shiga musu mashigar shedan a wajen masu bauta mashigar shedan a wajen kaza haka yake ta kawo su shine talbisu iblis sannan akwai littafin sayyidul khatir shi kuma littafi ne da yake batu akan wasu ababe da al-Imam Ibn Jawzi ya same su na experience wato gogayya ta rayuwa sannan akwai littafin sa al-azkiya shi kuma littafi ne da ya rubuta akan mutane masu kwakwalwa da wayo da gaba da labarin kansu da misalan irin abubuwan da suka faru da su na rayuwa shi ma littafi ne mai kyau akwai littafin akhbarul humqa wal mughaffali shi kuma littafi ne na ashadariya littafi ne da ya tara labarin kan dolaye da su sakar karu da wawaye da su shashasha da su kamar dai irin labaran su sauna sannan akwai littafin sa al-ilalul mutanahiya fil ahadithil wahiya shi ma littafi ne da ya ware shi ya rubuta shi akan hadisai masu rauni da waɗanda suka yi matsayin ma mawdu'ai na ƙarya akwai littafin sa minhajul qasidin wanda takaita littafin ihya ulumuddin ne littafin ihya ulumuddin na al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi to shi ne al-imam ibn al-jawzi sai ya dauke shi sai ya maida shi minhajul qasidin fi ikhtisar ihya ulumuddin bayan sa kuma aka zo aka samu almajirin sa muwaffaquddin ibn qudamah al-maqdisi shi kuma sai ya zo ya mukhtasar minhajul qasidin akwai littafin sa tazkiratu ulil basair fi ma'rifatil kaba'ir shi kuma littafi ne da yake bayani akan kaba'iruri manyan zunubai guda 70 ina jin da biyar ya ambace su da kuma dalilai daga sunna da alqur'ani mai girma sannan a tafsira littafin sa ne mun ambata akwai littafin sa laftatul kabad fi nasihatil walad shi kuma littafi ne da ya rubuta shi akan ɗansa yana masa nasiha a lokacin da ya ga ɗan nasa baya kan turba madaidaiciya akwai littafin sa al-mudhish littafi ne na wa'azi akwai littafin bustanul wa'izi littafi ne shi ma na wa'azi akwai littafin kitabul qissas shi ma mun ambace shi wato littafin da ke bayani akan kanikanci da kuma sanin makamar yin wa'azi akwai littafin sahihul umr wanda shine muke mashin fada a yanzu shine in Allah ya ba mu izini za mu karanta shi littafin sa tanbihun na'imul ghumri ala mawasim al'umri shi ma mun yi batu kansa mun taba karanta shi shi littafin al-hasu ala hibzil ilmi wa dhikri qaba'id wa dhikri kibar al-huffaz al-hasu ala hibzil ilmi wa dhikru kibar al-huffaz shi kuma littafin yake bayani akan muhimmancin hadda da kuma yadda ake yin ta da me yake taimakawa wajen haddace ilimi tun daga ilimin alquran tun daga alqurani mai tsarki har zuwa sauran ilmomi da makamantan waɗannan littafan da ga su nan masu amfani kuma masu yawa Allah madaukakin sarki ya ji kan al-Imam Ibn al-Jawzi ya saka masa da alkhairi ya haskaka kabarin sa ya sanya kabarin sa Allah madaukakin sarki yayi albarka a cikin ababan da ya ƙara albarka a cikin ababan da ya rubuta kuma ya ba mu ikon fahimtar su da kuma aiki da abin da ya faɗa wanda yake na daidai sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in